أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم تمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا سكدا ودموانا رانا سلي سنين عشرين دا خدو بتفسيري عشرين دي دي كوات رمضان أنا دا داري خدو دا أربعين دا بقي وشتي دي دي دا سارة كوات ماري شكرة تدوبو بيو دا عشرين دا شدا منا نن أشكين يدن الله دا صان صدا نفن صدا آجا جنس دا سيمقنسا أشكين شي غبا da tafsirin alqur'ani mai girma. Har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta 19 a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma, wato suratu Maryam alayha salatu wassalam. Wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'ar Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, babban masallaci na Juma'a wanda ke kan titin bypass nan bi a Sikwe da ke cikin karamar hukumar Kaduna ta Kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. A jiya mun kwana akan aya ta 23, wato ayar da Allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin alhaini da kuma jimamin sayyida Maryam alayha salatu wassalam. Ya za a yi a ce ta haihu? Ita ba mai miji ba, ita ba baiwa ba, ita ba mai zaune da kanta ba, ta ina za ta fara? Wa za ta gaya ma ya aminta da maganar da? Wa za ta tunkara bare har ya saurare? Sai maganganu har ta ce, ina ma dai ni a ce wani abu ne wulaƙantacce, an yadda ni an manta da ni tun wani tsawon zamani, da ma ba a yi ni ba irin wannan lokaci, saboda tsananin tashin hankali. Ƙarƙashin wannan aya wasu daga cikin malamai suka ce babu laifi mutum in abu ya same shi ya yi fatan ina ma dai a ce bai raye. To amma zance mafi inganci, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bih, kada wani mutum daga cikin ku ya yi burin mutuwa saboda cuta ko fitina ko jarrabawa da ta same shi. In ya zamana ba yadda zai yi, to ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ɗayan abu guda biyu. Ya ce, Allahumma tawaffani in kanat al-wafatu khayran li wa ahyini in kanat al-hayatu khayran li. In ya zamana sai ya roƙa, to ya ce, ya Allah, idan mutuwa ce ta fiye mani alkhairi, Allah ka anshi rayuwata, idan kuma rayuwata ce ta fi alkhairi, Allah ka raya ni. Amma babu kyau mutum ya ainihin buƙaci mutuwa. To muna cikin ƙarƙashin wannan aya a jiya, sai lokaci ya riƙe mu. Yau kuma insha Allahu za mu tashi akan aya ta 24, inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fanadaha min tahtiha ko fanadaha man tahtaha, duka ana karantawa. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
الله سبحانه وتعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها وندك أفلتا سيكرات كما أكنت فناداها من تحتها. Idan ka ce na daha min tahtiha sai ya kira ta daga ƙasanta, ba a san waye kiran ba. Amma fa na daha man tahtaha wanda ke ƙasanta sai ya kira ta. Sai ya ce Allah tahzani karki baƙin ciki, karki koka, karki ƙorafi, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Haƙiƙa mahaliccinki subhanahu wa ta'ala ya sanya ainihin marmaro a ƙarƙashinki. Idan aka ce sariya rajul bi ma'ana takarram, in yayi karamci sai a ce sariya. Sannan aka ce sarwa rajul idza aqul, in yayi hankali. To shin anan sariyan marmaro ne ake nufi a wannan aya, koko a'a as-sariyu ana nufin babban mutum, jagora, shugaba? Domin duka kalmomin a cikin larabci yana ɗauka. Kamar yadda nan ku bayani aka ce qala, ya faɗa. Amma a cikin present tense ɗinsa ake iya tantance ƙala magana ce ko ba magana ba. Don kana iya cewa ƙala ya faɗa, ƙala ya yi bacci. Amma ka ce ƙala rajul, to ba za a gane ba, mutum ya faɗa ne ko ya yi ƙaidula, sai ka dawo da shi cikin aikin da ake cikin yi. In ka ce yaqulu rajul, to kenan an fahimci magana ce. Amma ka ce yaqilu rajul, to an fahimci ƙaidula ne. Amma ka ce ƙala rajul, mutum yana iya ɗaukar ya faɗa, yana iya ɗaukar ya yi ƙaidula. To qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya, haƙiƙa mahaliccinki subhanahu wa ta'ala ya sanya, ko dai babban mutum ƙarƙashin, ko ku a'a ya sanya marmaro wanda yake zai gudana ƙarƙashin. Dukka wannan yana ɗauka cikin larabci. Ibn Jarir ya rawaito rahimahullah da isnadin sa daga Abdurrahman bin Zaid bin Aslam radiyallahu anhu, yana cewa qalat, a lokacin da ta ji wannan magana ita Maryam alayha salatu wassalam, sai ta ce wa kayfa la ahzan, yaya za a yi ba zan yi baƙin ciki ba, wa anta ma'i, kai kuma kana tare da ni, ba yadda kai zan yi ba, ba jefar da kai zan yi ba, ba cewa zan yi na tato ka ba, ni kuma la za tu zaujin fa aqula min zauji, ni ba ma abuciyar aure ba, bare in ce a'a ai mijina ne, ɗa ne na mijina, wala mamlukatun fa aqula min sayyidi, ni ba kuyanga ba, bare in ce a'a ai mai gidana ne, wato ainihin ya yi wannan ciki. Ayyu shay'in udri 'inda an-nas, menene zai zama uzuri na a wurin mutane, me zan gaya musu? Shin za su fahimce ni? In sun fahimce ni za su amshi magana, in sun amsa za su yarda, in sun yarda din za su gamsu? Ai abin da ke damuna kenan. To fa qala laha, sai ta faɗi wannan magana, sai ya laita ni mintu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Fa qala laha isa, annabi Allah isa alayhi salatu wassalam, sai ce ana aqfiki alkalam, ni zan isan miki da magana da mutane. Ma'ana in mun je ke karki ce komai, ki banni da su, ni ne zan yi magana, na ki sauraro, sannan ki kalle mu yadda za mu kare su. Sannan Ibn Jarir karkashin wannan aya har wa yau ya rawaito wani hadisi bi sanadin muttasil sahih, yana cewa a lokacin da Maryam ta ɗauki ciki alayhi salatu wassalam, dama a cikin masallaci tana zaune da wani mutum ana kira shi Yusuf an-Najjar, kamar yadda ya zo a cikin Bible, shi ma kuma ya ce sanadinsa sahihi ne wannan magana. Amma ba wai tare suke ba, shi yana wurinsa, ita ma tana wurinta, kowanne daga cikinsu ya zo ne ya yi ainihin masallacin khidma. A lokacin da ya fahimci sauyi daga Maryam alayha salatu wassalam, sai ya ce da ita, wani abu na damuna a cikin raina, amma ba zan iya barin shi ya kashe ni ba, amma kuma in na tsara ban san yadda za ki fahimci abin ba. Sai ta ce ka faɗa. Sai ya ce shin mutumin da bai yi shuka ba yana iya girbi? Tace eh, yana iya yi in Allah ta'ala ya azurta shi ta wata hanya. To mutuniyar da ba ta da aure tana iya haihuwa, yadda tace da shi kwarai. Bayan sun gama wannan sa'insa, sai aka ce sai ya ɗauke ta, sai ya gudu da ita domin ya tseratar da ita daga ainihin harin mutanenta, domin bai aminta akan mutanen nan za su iya tsayawa su fahimce ta ba. So wannan magana Ibn Jarir ya kawo, amma matsayin malamai akan wannan kissa, duk abin da ya zo a cikin littafai na ahlul kitabi, Yahudawa ko Nasara, yana da matsayin ɗayan guda uku mu auren musulmai. Idan ya yi daidai da littafin mu za mu amsa, idan ya saba da littafin mu za mu yi watsi da shi, idan kuma bai yi daidai da abin da ya zo cikin littafin mu ba, ba za mu amsa ba, ba kuma za mu ce a'a ba, ma'ana kare na, ba ni baka abinci na, kuma ba ni koranka. To wannan kissa abin da ke ciki dai, shi Yusuf Najjar ɗin nan bawan Allah ne, mutumin kirki ne, amma mu tunda Qur'ani bai kawo mana wannan magana ba, ba za mu iya tabbatar da wannan kissa, duk da isnadinta sahihi ne a wani Ibn Jarir. Ibn Kathir shi ma rahimahullah ya yi magana shi Yusuf Najjar a cikin littafinsa, amma tunda Qur'ani bai zo da shi ba, za mu tsaya kawai akan abin da Qur'ani ya zo mana da shi. Idan ka koma cikin abin da ya shafi qira'at, ana karanta bi fathal mim, mim fanadaha man tahtaha, wanda ke karkashin ta sai ya kira ta. Ibn Kathir da Ibn Amir da Abu Amr da Abu Bakar cikin wata riwaya, an Asim da kuma ainihin Al-Qama, su suke karantawa fanadaha man tahtaha, wanda ke karkashin ta sai ya kira ta. Amma Imam Nafi da Hamza da Kisa'i da riwaya Hafs an Asim suna karantawa min tahtiha, daga ƙasanta sai ya kira ta. To shin wane ne ya kira ta? Mala'ika Jibrilu ne, don mun karanta cewa fa arsalna ilayka ruhana, Jibrilu ne alayhi salatu wassalam, domin shi ne ɗan saƙon Allah subhanahu wa ta'ala daga Allah zuwa wurin ainihin annabawa. To shi ne ya kira ta ko ko annabi Isa? Malamai suna da maganganu guda biyu. Imamu Al-Qatada ya ce wanda ya kira shi ne al-malak, wato mala’ika. Al-Farra rahimahullah ya ce ko da an karanta min tahtiha da kasra ko man tahtaha da fatha, to wanda ya kira shi a wurinsa ya ce ainihin mala’ika ne shi ma. Amma Imamu Mujahid da Imamu Hasan da Ibn Zayd da Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhum suka ce wanda ya kira shi ne annabi Isa alayhi salatu wassalam. Irin wannan magana, irin da Rabi' ibn Anas ya faɗa, irin da ainihin Muhammad ibn Abbas ibn Ja'far ya faɗa, irin da Imam Hasan al-Basri ya faɗa radiyallahu anhu, cewa wanda ya yi magana wato shi ne annabin Allah Isa alayhi salatu wassalam. Kuma zancensu ya fi ƙarfi ƙwarai, saboda aya da take gaba, za mu zo mu cin wata aya, fa ashara ilayhi, sai sai nuni zuwa gare shi. Ai ta yi nuni ne zuwa ga ɗan, ba wai ta yi nuni zuwa ga mala’ika ba, saboda shi mala’ika ai ba za ka gan shi ba, amma ɗan gashi nan tana ganinsa, kuma shi ma yana kallonta. Don haka zancen da ya fi inganci, annabi Isa shi ne ya kira ta, kuma ya gaggaya mata irin abubuwan da za a yi. To in kake a tsare kamar da na bayani, yana iya ɗaukan babban mutum, ma'ana jagora shugaba, yana kuma iya ɗaukan ainihin marmaro. Dukkanin malaman tafsiri gaba ɗaya sun tafi akan cewa sariyan a wannan aya abinda ake nufi da shi marmaro, ma'ana magudanar ruwa, inda ruwa zai wuce. Saboda idan mace ta yi tana da buƙatar ruwa, tana so ta sha, tana so ta yi wanka, ta wanke jariri, sannan ta wanke kayan ƙazanta, to kenan a fassara wannan da marmaro ya fi ainihin daidaituwa da halin da Maryam take ciki alayhi salatu wassalam. Saboda an ce an ba ta babban ɗan amma babban, ko da ba faɗa ba tun da Qur'ani wurare da yawa da yawa an ambace ta. Don haka sai haka Al-Bara ibn Azib ya faɗa, Mujahid shi ma haka ya faɗa, Amr ibn Maimun haka ya faɗa, Sa'id ibn Jubayr haka ya faɗa, Humayd ibn Abdurrahman, dukkan sun tattafi akan asari a cikin wannan aya abinda ake nufi da shi marmaro. Sai suka kafa hujja da faɗin wani mai cewa fata wasafa ardhas sariyyi musadda'an, wato sai yana siffar da wata taguwa ce yace fa da wasata ordar sari wa fadda sai suka keta tsakiyar ainihin marmaro suka shiga majuratan mutajawiran qullahuma suka ce abinda ake nufi da sariyan anan ma'anar sa ainihin marmaro ibnu zaid radiyallahu an shi kuma yana da wani tunani wanda ba wannan ba sai ce abinda ake nufi da sari yace shine Isa da kansa dan shi babban mutum ne sai ce qala a wa ayyu shay'in asfara min menene yafi girman shi annabi Isa alayhi salatu wassalam qala sai ce wallazina yaquluna as-sari huwa an-nar wanda suke cewa as-sari a wannan aya shine marmaro yace laysa kadhalik ba haka yake ba walau kana an-nahr idan da marmaro ake nufi ko kuma rafi innama yakunu ila janbiha da zai kasance a gefen sa ne ba wai a karkashin ta ba amma tun da aka ce karkashin ta to ana nufin tsane jagora shugaba babba saboda marmaro ne ai ba za ta hau kanshi kawai ta durkusa ba sai dai kasance a gefen ta amma ba karkashin ta ba to amma zance mafi inganci yadda na faɗa malamai sun tafi akan cewa abinda ake nufi da wannan shine marmaro ko kuma rafi saboda bukatuwarta na wankin yaro wankin kayan jini za ta sha za ta yi wanka da wasu abubuwa don haka ƙarshen alaban kuke ta haƙaƙi sariya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya marmaro ƙarƙashinki ga wannan kuma muke cewa wannan ita ce karama ta dinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa sayyida Maryam alaiha salatu wassalam saboda mun karanto ta farko a can a lokacin da annabi zakariya ke shiga wurinta kullama da kala alaina zakariya al-maka'a wajen indaha rizqa duk sanda ya shiga inda take sallah sai ya same ta rabinci qala ya maryamu anna laki hada sai ce ya ke maryam wannan abincin daga ina qala huwa min indillah sai ta ce daga wurin Allah yake subhanahu wa ta'ala inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to yanzu karama ta biyu ita ce wannan marmaro saboda babu ruwa a wurin amma ka fanci wan ta san cewa Allah subhanahu wata'ala wato abin nan ya san halin da take ciki da buƙatuwarta nan da nan aka kubbuga mata da ruwa irin wannan ya faru da wasu annabawa ya faru da wasu bayin Allah annabi Isma'il alaihi salatu wassalam in ka karanci tarihin Zamzam a lokacin da annabi ainihin Ibrahim ya je ya ajiye shi da mahaifiyarsa ainihin Hajar sai ta ce ya za ka ajiye mu a wannan wuri fako ba ruwa ba abinci ba mutane ba kowa Allahu amaraka bihada Allah subhanahu wata'ala ne kika kawo mu wuri fako babu dan adam babu dabba babu ruwa babu abinci ka ajiye mu sai ce sai Allah subhanahu wata'ala shi yake kawo ku nan sai ta ce idan lam yudayyana Allahu abada tunda Allah subhanahu wata'ala kika kawo mu nan to Allah subhanahu wata'ala ba zai tsoratar da mu ba shikenan sai tayinan shine sa'ayi kenan sai can tayinan ta bar yaro yana kuka shi kuma yana bubbuga kafa shi a kasa annabi Ibrahim kafin ya bar yayi addu'a rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadil khayl li zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liqimus salah faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun ko da ta dawo yaron yana ta bubbuga kafafun shi a cikin kasa sai ta samu idan ruwa ya kubbugo to nan ne aka samu zanzan zafin da yake tun shekaru aro kuma har yanzu bai kafe ba kuma ba zai kafe ba da izinin Allah to irin wannan karama da Allah subhanahu wata'ala ya bai wa Maryam alaiha salatu wassalam ya kubbuga mata ruwa ya faru da wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana kiran shi al-ala al-hadrani radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura su su je su farmaki abokan gaba ko da suka tafi gonarin su kadan ne suna tsananin bukatar ruwa suka rasa ainihin sahara duk wanda ya tafi a cikin sahara sun ko ya san babu ruwa ga kishi ya kama su ga dabbobin su ana nan dabbobin kawai sai suka wasu ba su ga dabbobin ba sai suka ce to mu kwanta mu huta da suka kwanta sai ya daga hannunsa ya yi addu'a ya ce Allah ina kawo koke zuwa gare ka ba neman kuɗi ya fito da mu ba mun fito ne sakamakon umarnin iyayyen halittarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah saboda wannan aikin da muka fito don shi ka dawo da dabbobin sai ga dabbobi sun dawo sai aka hau dabbobi amma ruwan da sun za su sha babu ruwan da za a ba dabbobi babu sai a cikin sahara sun hau dabbobin suna tafiya sai ya hangi abin da ake cewa kawarwayaniya kun san shi ko wanda in zafi yayi zafi sai kai tsammanin ruwa ne sai ka je suka gaba ruwa ba da ya hange shi shi dai ya san cewa a cikin sahara babu yadda za a yi dana daga samu ruwa amma sai daga hannunta ya ce ya Allah ina sake tawassuli da wannan aiki wancan abu da nake hangenta mai kama da ruwa ya Allah ka cika san tunanina in na je in same shi ya zama ruwa ko da suka je sai suka samu Allah ta ta'ala ya kubgar da ruwa a cikin sahara kowa ya sha dabbobi suka sha sannan kuma su ma suka yi guzuri to haka sayyida Maryam alaiha salatu wassalam babu ruwa a wannan wurin amma Allah subhanahu wata'ala ya kubgar mata da shi saboda ya san tana da buƙatar ruwa bayan ruwan nan ya zo ta ji magana ga umarni na biyu
wa huzzi ilayki bi jid'in نخلة تساقط عليك رطبا جنيا
النبي عيسى عليه الصلاة والسلام شيء كراتا ينا باتا هقولي ينا للا شنتا تو حكا اكي سو آية كفن تيدا ايا ينتا ينسك دوبا فسي جاليري نبا تنينا تن منغو يوكي قوكرين تيما كاما واحد في يسا يكي قوكرين الله سبحانه وتعالى يساما متى مبتاكا هنجتا to ni da kai da shi da ita da zaka muke da iyayen wayo saboda ya san cewa wani al'amari ne wanda hankali ba zai kama ba ga al'ada ta bil adama ta hanya daya uku ake samun ciki ko dai mutum na da mata ko kuma a'a in ya kasance bai wace ko ku a'a ta kasance mai zaman kanta sai ita Maryam alaiha salatu wasalam babu ɗaya kanin uku babu shi kaga a shike ne yanzu dan dole zai shiga cikin faɗan domin ya taimaka ma mahaifiyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sama mata mafita don haka sai ce wa huzzi ilayki bi jid'in nahla tusaqif alayki rukban janiya yace yanzu in kin tafi huzzi ibnu zaid ya harriki ki girgida bi jid'in nahla wa tudauku tuttiran dabino wannan ita ce karama ta kututturan dabino an ce kututturan dabino wanda yake baya yi a hausance amma wurin shi ta koma da jingina da shi ɗanta annabi isa take girgiza shi da kyau to saqit alayki za ta ba wato ainihin za ki faɗo makanki da rukaban dabino ɗanye janiyan nunanne kuma tsinkakke da wannan malamai suka ce babu abin da ya fi kyautuwa ga matar da ta yi wa irin ɗanyen dabino an san shi ko irin mai bauri din nan saboda yana kankaro ragowar jinin da ke cikin ciki don haka inda hali da zarar mace ta yi sai a bata wannan dabino ta ci yana taimaka mata kuma wurin mai da jinin da ta zuba a don haka ya ce ki girgida wannan dabino in kika girgida to za ki faɗo da ɗanyun dabino nunannu to in sun faɗo ki nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ki ci wannan dabino idan ka koma cikin qira'at wato ainihin ana karantawa tasaqat alladhi tafa'alu ibnu kathir da ibnu amir da kisa'i da nafi' da abu am da abu bakr a wata riwaya daga asim rahmatullahi alaihi su suke karantawa tasaqat sannan imam hamza da abdul wali rahmatullahi alaihi suna karantawa tasaqat shi ko imam hafs yana karanta su saqitu kowace kuma tana da fuskokin da in ka ce ta saqatu za su ubugo za su fado da yawa amma ta saqatu za su zubo amma su saqitu za ki kakkabo wa da kanki su za su fado a cikin to idan aka ce wasu man jamiyan imam al-farra yace rahimahullah in an ce al-jami da al-majmi abinda ya nuna kuma aka tsinko shi ibn al-anbari yace huwa tariq shine danye sannan abin nan fakuli wa shiraji wa qardi aina wa tuwaddi ilayki bi jid'i an-nahla tusaqit alayki rutban janiya in an ce jana ya tsinka وجن الجنتين دان wato na kusa zai tsinki ainihin kayayyakin marmarin aljanna ko ko a'a tsinkan abin da ke cikin gidan aljanna na kusa ma ba sai ya motsa ba wani mai iya magana yana cewa idan lam yakun aunu min Allah lil fata fa awwalu ma yajibihi fihi li nafsi idan taimakon Allah subhanahu wa ta'ala bai sauka akan matashi ba to zaka ga duk abin da zai ja maka kanta fitina shi da sare shi karkashin wannan aya malamai suka ce addinin musulunci ba ba gida ce bane addini ne na aiki tukuru saboda idan mace ta haihu takan yi rauni saboda zuban jini da jini ya zuba a jikinta amma ka duba duk da haka Allah subhanahu wata'ala yana da ikon da zai sanya ainihin dabinuwa ta kakkabo da kanta saboda Maryam ta ci alaiha salatu wassalam amma take wa huzzi ki girgiza saboda ni da kai da shi da ita a koya mana nema a koya mana aiki to waye da ke maka wai bara halali a musulunci in ji waye gaya maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin hadisin muslim rahimahullah man sa'ala an-nasa takathura dun mutumin da ya mai da roƙo sana'arsa yana neman kuɗi yana roƙo domin ya tara da yawa to fa innama yas'alu jamra ba wani abu yake roƙo ba wuta ce yake tambaya fal yastaqilla aw liyastaktir in ya ga dama ya tambayi kaɗan in ya ga dama ya tambayi da yawa iya yadda ya tambayi mutane iya girman wutarsa yanzu ka duba kaga yadda aka mai da mu wulaƙantattu ko ma baya ga dai saboda har ma ana magana cewa a mu sana'a mummunan daga yankan kumba sai tulun baro misali sai yakan kashi sai ba mu kuma muna alfahari muna jinjina irin waɗannan waye ga ya baka musulunci addinin baraye annabi Musa alaihi salatu wassalam da an nuna maka nema a lokacin da wani dan sako ya zo daga kasar Misra yace maka innal mala'a ya'tamiruna bika li yaqtulu faqru inni laka min an-nasir neman ka ake kaman kuri neman ka ake ruwa a jallo ka bar garin nan amma ba na so sunana ya fita annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi inda bai san hanya ba bai san kowa ba bai san garin ba amma da ya bar hanya yana addu'a asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabilayhi Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da ni hanya ba daidai jiya ai ya tafi inda bai san kowa ba amma da ya tafi a garin da ya tafi din ba kamala aka gani ba aka bashi aure yanzu kai mutum ya zo ba dangi iya ba na baba baka taba ganin shi ba baka san shi baka dauke shi ba sai daga ka bashi amma annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam saboda kamala da kuma nema ya bar duk inda ya tashi yayi wayo ya rayu ya tafi nema to kai yanzu a zaune kake so ka zama mai kudi da ka wannan aya da matasa kake magana kai dai ba za ka taimaki tsohon ka ba tsohon ka karbi ya kai dan abin da ya farauta ya kawo na lani in ka shiga ka ja shege yake ka fita abin ka to kai ina shege da ka kawo ya kamata tunanin ku ya canza matasa ka zama mai nema kar ka zama mai kasala kuma kar ka yi tunanin wai a'a hanyar kuɗi kawai wai kai dare ɗaya Allah ya basu wai malam duk mutumin da ka ji ake mishi wane ya sha dare ko ya sha rana ba a taɓa samun ɗaukar ko a gidan kashi ka samu ɗaukarka ba dare ɗaya za ka samu ba sai da ka bi kashin ka bi shi ka bi shi ka ga yadda ake yasan shi da kyau sannan aka ce maka komanda ko kuciya mu to bare kuma wani aiki na alheri sai dai kawai matasan mu da yawa ba mu da aiki sai dai mu samu titi mu zauna idan wane ya wuce a ce kai wane wane in ni ne nake da kudin shi wallahi ba zan yi wala ba ba zan tashi ba zan sha daya aiki kenan ba in mota ta wuce da lantar din kenan ka san model din kaza ne to shi a haka a zaune samu lantar to ya kamata tunanin mu ya canza shi yasa muke wahala ka zama mai nema ka nemi taimakon Allah matukar ka nema in Allah ya so ya yarda mai nema yana tare da samu bayan ta girgiza aini kututturan dabino wannan kututturan dabino ya tuna mani wajen kissa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a da can annabi yakan hau kututturan dabino ne alaihi salatu wassalam akan shi yake khutba sai aka zo aka yi masa minbari a lokacin da aka tara wannan kututturan dabino duk wanda ke cikin masallaci sai da yi kukan wanda ɗan mutura gare mu. Qadi Iyad ya kawo wannan magana a cikin Ash-Shifa bin Ali bin Hukul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ashe kenan kun ga Allah subhanahu wa ta'ala yana da ikon da zai iya sanya komai ya furci komai ya yi magana kamar da ya tabbata a cikin hadisi. Annabi alayhi salatu wassalam cikin abinda Muslim ya rawaito rahimahullah yana cewa na san wani dutse cikin garin Makka, dutsen ya nemi ni sallama kafin a aiko ni da Annabi. In ya gani zai assalamu alayka ya nabi Allah, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ki girgiza fitiran dabino, za ki fado da ainihin tsayin dabino nunannu. To in sun fado ya zaki da su gashi.
Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
كذا أنا جري تامي البركة. دو وانا فتي مكان استراتيجي إن ديك بتو وانا شيء ناس ما بيوني ها. بس يا جرم بني. تو كي ينزوم شالي وتحجج كي دشي دعرم كتاي دماه دينكا. أما تيسنا تيكو بيرم كبار. Ba ma waya ba za ka iya ɗagawa ka kira shi ka ce baba mama na kira an gaishe shi ko an gaishe ka ba. Yana tsun mangoyo saboda ya san akwai ƙalubale da mahaifiyar shi za ta tunkara a rai masu wata sara. Don haka sai dinga mapping strategy yana nuna mata ga yadda za a yi. Sai yake fakuli wa shirabi wa ƙarni aina fa in ma tarayinna min albashari a'adan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. Sai yake mama idan kina kakkabo na biyu nan suka zubo a jikinki, to yanzu abinda za ki fakuri ki ci washrabi ki sha daga wannan marmara wa qarni aina ki sanya ma idanunki sanyi, ma'ana ki kwantar da hankalinki kai ki daga hankali. Daga kalmar qur ko kuma alqirra sanyi misali, in ka koma cikin qur'ani gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in tamshi ukhtuka fa taqulu hal adullukum ala man yakulu faraja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha faradnahu ila ummihi kay taqarra 'aynuha walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun sanyin idanu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun sanyin idanu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin addu'a da yake yi yana cewa wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqati. Allah ina roƙonka ni'imar da ba za ta ƙare ba, ina roƙonka sanyin fuska wacce ba za ta yanke ba. Don haka wa qarni 'ayna ki sanya ma idanunki sanyi ko kuma ki kwantar da hankalinki. Amma ya ce mama abinda zan gaya maki fa imma tarayinna min albashari ahada in har ya zanto kin ga wani mutum da daya daga cikin mutane to fa kuri ki ce da shi inni nadartu lirrahmani sawma lallai ni na yi alwashin azumi yau ga mai rahama falan ukallima alyawma insiya ba zan taɓa yi wa wani ɗan adam magana ba a yau, ni ba zan yi magana ba. Lan anan a larabci malamai sun saba hal tufidu ta'kidan nafs am tufidu ta'kidan nafs, shin tana amfanar da kolewa ne na totality har abada ko ko a'a tana zuwa ta karfafi kolewan? Wasu daga cikin malamai suka ce tana amfanar da kolewa har abada, amma ra'ayi ne mai rauni. Amma ra'ayin da yafi inganci shine tana amfanar da karfafa magana, saboda annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam a lokacin da yake cewa walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur qala lan tarani, yace ba za ka taba gani na ba. Idan da a ce tana amfanar da kore gani ne har abada, to da ba zai ce da shi to ka kalli dutsen nan ba, saboda bin da yace ba za ka gani ba shikenan ba za ka gani ba an kawo magana. Amma ya karfafa masa cewa ba za ka taba gani na ba. To abinda Maryam ta yi kenan anan عليه الصلاة والسلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلمه بل لن تقي وولي أن أدم مجانا با أبن إيسا ذاك كان سوى كيف فمجانا تكيه أي قبك لا زي سمنا فأشارت إليه زي سينوني بريش
ishara ai magana idan mutun yazo kana sallah ya same ka yace wai kai ka dauki mukullin daki sai ka girgiza mu shi kai ma'ana me kenan ba kai ka dauka ba ai magana ce kai baka dai ce ba ni bane amma in ka masa haka misali kai ka dauki mukullin kai haka ka daga kai me kenan kai ka dauka amma baka ce ni ya dauka ba saboda kana sallah ana banda ko ku ce da kai da Allah ina ta bar man nan sai kai mushi haka kana sallah ka nuna sai je dako ai magana kai amma baka ce ga tace ba to don haka ishara ita ke nuna cewa lan anan tufidu ta'kidan nan wala tufidu ta'bidan nan ba wai tana amfanar da korewa bane na har abada inna ma tana amfanar da karfafa ainihin korewan ne kamar yadda malami suka yi magana to in kai ne anan yace wa huzzi ilayki bijid'in nahla menene matsayin ba'u din nan aka ce malamin suka ce za'ida ce mu'akkida ta zo ne an kara ta domin ta karfafa magana misali irin wannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa man kana yadhunnu allan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin Imam al-Farra yace ay falyamdud sababa amma sai aka kawo ainihin babu irin da akan ce hazzahu da kuma hazzabihi akan ce khudhir khitama akan ce khudh bil khitami akan ce a'ti yadak akan ce a'ti biyadik duka wannan ba'u ana kiranta ba'u taqwiya ba'un ne wanda ta zo ta karfafi magana larabawa kuma sun san irin wannan magana zance na biyu Abu Ubaida yace ana kiranta mu'akkida wato ta zo ne ta karfafi magana kamar yadda wani mai mawaki yake cewa nadribu bil sayfi wa narju bil faraj nadribu bil sayfi wa narju al faraj asalin magana kenan amma ta ce wa narju bil faraj to kamar yadda muka yi bayani an karkaranta to saqit alayki rutban janiya fa kuli washrabi wa qarri ayna idan aka ce al qur ko al qirra ma'anar shi sanyi Imam Baghdadi yake ana cewa qarirtu da kuma aqarru aynan idan naji sanyi idan sannan aka ce qarirtu bil makani wa aqirru in na tabbata a wuri kenan Imam al-Asma'i rahimahullah cikin malaman lugha yace akwai bambanci tsakanin hawayen farin ciki da kuma hawayen bakin ciki shi hawayen bakin ciki yakan fito ne da zafi saboda daga cikin zuciya yake fitowa amma hawaye na farin ciki wato yakan fito ne saboda jin daɗi misali kamar wani baka kyautan abin da kai baka yi zato ba to kawai saboda jin daɗi sai ka fashe da kuka ai kaga ba kukan bakin ciki bane kuka ne na jin daɗi don haka wa qarri aina ki sanya ma idanun ki sanyi wato ainihin karki bakin ciki wani mai iya magana yana cewa bi yawmi karihatin darban wa ta'nan aqarru bihi mawalikal uyuna bi yawmi karihatin ay yawmi karihatin amma sai kawo ba'un domin ya karfafi ainihin wannan magana Abu Amr ibn al-Ala rahmatullahi alayhi yace idan kika kakkabo dabinon nan zaki same su danyu ne ba su bushe ba sannan kuma kamar ba a jima da tsinkansu ba ma'ana dai za su faɗo miki suna danyu to Sulaiman al-Taymi rahimahullah yace naji ana radiyallahu anhu yana karantawa yana cewa inni nazartu lirrahmani sawman wa samta ni nayi alwashin azumi da kuma rashin magana malamai suka ce amma wannan qira'a ce tafsiriyya ba wai haka take rubuta a cikin ainihin alqur'ani ba Imam Qatada ya ce radiyallahu anhu Maryam alayha salatu wassalam wato tayi barkancan azumi ne daga cin abinci da kuma abin sha da kuma magana saboda azumi kamar da Ibn al-Anbari ya kawo rahimahullah ya kasu gida guda hudu ne a wurin larabawa akwai azumin da mutum zai yi na kin magana wannan ana kiran shi as-sawm sannan akwai azumi irin wanda mu muke ciki yanzu ka bar abin sha ka bar sha'awa sannan akwai wani nau'i na jimina an san jimina ko ostrich wanda ake kiran sa zama as-sawm ma'ana da sunan sawm sannan kuma nau'i na hudu wato akwai wata bishiya ita ma ana kiran ta as-sawm to amma wanda Maryam ta yi alaiha salatu wassalam ta yi azumi ne wato na bakance ita ba za ta yi magana ba alaiha sallatu wassalam sai malamai suka saba anan suka ce to a lokacin nan shekarun ta nawa wasu daga cikin malamai suka ce a lokacin shekarun ta 15 wasu suka ce a'a shekarun ta lokacin da ta yi 12 wasu suka ce a'a shekarun ta 13 to ayyan ma kana ko ma dai nawa ne shekarun ta Al-Qur'ani ko hadisi bai tabbatar ba da shekarunta amma abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko da ko bera ce ya sanya ciki a cikin jikinta wannan ba wani abu bane domin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai hijira da sahibinsa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ya tafi gidan wata mata ana kiranta Ummu Ma'bad radiyallahu anha sai ya same ta yace bai wa Allah amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a gare ni don Allah baki da nitsoshi wanda zan roƙi Allah in yi addu'a ya ƙuƙƙudar da nono a jikinsu mu sha sai ta ce kayya inda kun zo kafin wannan lokaci jin kaɗan ai da kun samu ma har da masu nonon ma da kun taka kun sha amma sun tafi kiwo waɗannan dabbobi yanzu dabbar da ta rage ka ganta can ba ta da lafiya kuma ita ba ta ma isa ainihin nono ba saboda hantsanta babu komai a cikinsa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya to yanzu zaki bani dama roƙi Allah na subhanahu wa ta'ala ya bubbugar da nono a jikinta musha sai in kana iya ba kai annabi alaihi sallam ya shafi bayanta ya shafi hantsa ya yi addu'a sai ga hantsa ya cika ya tatsi nono ya sha alaihi sallatu wassalam ya ba sahibinsa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wannan abu ya kuma da wannan mata suna barin wurin sai da kure shawa sun zo neman ba ku ga wani mutane ba sai ban ga kowa ba ba wanda kike ganin sai a ga kowa ba to sakamakon wannan ita ma ta aje musulunci daga baya radiyallahu anhu a shekin kun ga ko ma menene shekarunta wato abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ubbugar da ainihin hantsanta ko kuma ya sanya ainihin haihuwa a cikinta fa kuli wa shrabi wa tardi aina fa imma tarayinna min al-bashari ahada fa quli inni nadartu lirrahmani sawman fa lan ukallima al-yawma insiya imam qatada ya rabbi Allah an wa kanat tuqra'u bil harf al-awwal samta yati ada kan ana karantawa ne inni nazartu lirrahmani samta amma yadda nake wannan qira'a ce tafsiriyya tafassara ba haka yake a rubuce a cikin alqur'ani ba wa inna ma ja'ala Allahu tilka ayatan li maryama wa li ibnihi wannan rashin magana Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ya zame aya ne ga Maryam alaiha salatu wassalam da kuma ɗanta ولا يحل لأحد يتبايع على أيوغ ونمتون أن ينظر صمت يوم إلى الليل يتبايع على الواشن شيبا بي مغانا بسنة كتابي عن ذلك إذا قلنا الله يسن يمت آيات أما ينزو مو أتفرك مو أيضو أملا مو ينزو حرام نيكا شيء كيكا يا الواشن بذاك يوم مغانا بمثالي ko ba za ka ci abinci ba ko ba za ka zauna a inuwa ba ko ba za ka yi kaza ba wannan bai halatta ba saboda ya tabbata a cikin sahihai rahmatullahi alayhima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya fito ya zai samu wani mutum ana kira shi Abu Isra'il an yi ƙawanya an masa zobe ana ta masa fifita ana waka masa ruwa ana sai tambaya malamu ya ayyuhan nas me yasa kai ku mutane suka ce hala Abu Isra'il ai wannan Abu Isra'il ne wai shi yayi alwajin ba zai ci abinci ba ba zai shiga inuwa ba ba zai yi wanka ba ba hakan nan a ranar da yini annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce da shi ya kwashi girki ya shiga inuwa sannan kuma ya sha ruwa saboda wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jifa da kanku zuwa cikin halaka shekara hudu baya akwai wani mutum a Lagos wai shi yayi yajin abin ga wai yayi yayi ritaya shekara bakwai ba ba shi pension da gratuity ba sai ya je kan wata irin ba ya rubuta wani zamu cewa shi yanzu nan yayi hijira ba zai ci abinci ba zai kuma nan zai kwafu bai ma da mutum samawati wal ard yanzu anan zai zauna to har gwamna na wannan lokacin ma sai da ya kai masa ziyara ɗan jarida ma dama ya ne ya drawing attention mutane tunda ai in har da gaske kake so gorin za ka yi to a gidanka za ka yi borin ka zauna ba wanda ya san yadda kake ba sai ka zo ka sa timer ka zo ka kafa shema ka zauna ka kalla ba ana fahimta dan da ne to amma ba ka jin ka fada wannan kamar yana sabulewa ce eh wanda ya sabule kuma na fada wuya na ya rami amma a haka zan ci gaba har sai Allah ya zama mabida shine gwamna ya je sabe ji ya bani hakuri yace to kai hakuri yanzu ka rada wannan shema kuma za a binciki company a je a biya shi pension is the graphic irin wannan wani mutum ya zo wurin Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi yace ya imam ni dinnan ina da tsananin dogaro ga Allah subhanahu wataala kuma zan kama hanya zan tafi hajji ni abin nan zan tafi hajji amma ba da guzuri ba sai Imam Ahmad ya ce to in har da gaske ne tawakkalin zaka yi to kar ka tafi cikin jama'a ka tafi kai kadai ce a'a shi ba zai tafi cikin kadai ba cikin jama'a ne to ai ba tawakkali kenan kai ba saboda in ka shiga cikin jama'a ai dole ko duk rashin imanin al'umma a kai kana da rafira kowa ya dan fito da abin da zai ji ai kaga da karo karo ki da magiwa da tafi kowa na to amma in tawakkalin zaka yi da gaske ka kama hanya kawai ka rufi gari ka tafi kai kai maka kakka shiga cikin muda muna fahimta don haka fa kudi wa shirabi wa qarri aina fa imma tarayna min al-bashar ahada فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا تو يزو غاشرا
فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
يا اخت
هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت أمك بغية
الله سبحانه وتعالى يكف أتبه قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يزو أنزو أنها تضع أبوك جيم وجيم فأتبه سيت تفيد شي جارير النام قومها تكن متانا تحمله سنة الكرشي قالوا sai suka ce ya maryam ya ke maryam laqad ji'ti shay'an fariya hakika kin zo da wani abu mai girma ko kuma kin zo da wani abu ainihin na ban mamaki ko kuma kin zo da wani abu mummuna al-fariyu yana daukan ma'anoni da dama a cikin al-qur'ani imam al-farwa da katada da mujahid suka ce al-fariyu ay al-azim kin zo da abu mai girma laraba suka ce wato abinnan taraktuhu yaqril abinnan fari na bashi yana aiki na jiddidin wala haira daga ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗi gargashin wannan ma'ana cikin hadisin da ainihi Abu Huraira abinnan Imam Ahmad ya rawaito Muslim da Bukhari suka rawaito su ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bada labarin khilafa yace Abu Bakar zai yi Umar ma zai yi Usman zai yi radiyallahu anhu Ali zai yi amma sai ce ma ra'aytu afqariyan ban taba ganin jajirtacce ba ya furi fariya Umar wanda ke aiki na jiddidin wala aira irin aikin Umar don haka al-fari yana daukar al-azimu mai girma sannan al-fari yana daukar aikin da yake babu karkautawa a cikin sa Abu Ubaida yace rahmatullahi alayhi لقد جئت شيئا فريا اي عجبا فائقا ان زو ده وانا ابو نبا ماماكي مي نوي اليزيدي يتي شيئا مصنوعا ان زو ده وانا ابو وندا اكا كركري شي سعيد بن مسعدة يتي مختلقا مبتعلا ان زو ده وانا ابو نبي كاكاكي ابو ني وندا يكي بمتبا جنسا با بمتبا سننسا با يا اخت هارون يا كي ارقور هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما هيتنكي أينين زكريا بيكتن شيء متوم بنزابا بيكتن شيء متوم بنزابا وما كانت أمك بقية سننكم ما هيتنكي أنا بتكتن شيء من زمن كنتبا باكار وبك وانا أبو دقائناك كتاموش ما هيتنكي امرأ بمتوم بنزابا ma haifiyar ki anna ba mutumiyar abin nan banza ba ce malikin ki zakariya ba mutumin banza ba ce wannan abu da bai yi gama ki ba mu labari to me yasa suka ce ya ukhta haruna ya ke yar uwar haruna akwai maganganu na malamai akai. Zance na farko aka ce wani mutum ne wanda yake ya kasance dan uwansa ne ta bangaren uwa, amma babu wani nasu da ya tabbatar da wannan magana. Zance na biyu yace ya kasance wani mutum ne ana kiran shi Haruna ainihin a cikin wannan yare dan uwan Annabi Musa, amma wannan magana tana da rauni ita ma kwarai da gaske. Zance na uku aka ce a'a, wani mutum ne wanda yake ya shahara da fasikanci ana kiran shi Haruna, sai suka yi mata kaman jiwayi da kaman wanka. A yanzu ke dinnan kin zama yar uwar Haruna da ya shahara da fasikanci kenan? To ita ma magana bata inganta ba, amma magana wacce ta inganta karkashin wannan, Imam Qatada yana cewa radiyallahu an qad kana min ahli baitin yuqrafuna bis-salah, Maryam ta kasance daga wani gida ne wanda aka san su da nagarci. Wala yuqrafuna bil-fasad, ba san su da banna ba. Wa minan nasi man yuqrafuna bis-salah, daga cikin mutane akwai wanda ake iya sanin shi da nagarci. Wa yatawaladuna bihi, kuma sai su dinga haihuwa duk wanda za a samu a gidan sai ka same shi kin tsatse ne nagartacce. Wa akhawuna, wasu mutanen kuma yuqrafuna bil-fasad, akan san su da banna. Wa yatawaladuna bihi, sai kuma ka ga duk wanda zai fito a gidan mabandace ne. Wa kana Harun, wannan Harunan da ake magana ya kasance muslihan muhabbaban fi ashirat, mutum ne mai gyara abin kauna ne a cikin danginsa. Wa laysa bi Haruna akhi Musa, ba wai Haruna dan uwan Annabi Musa bane ake magana. Walakin Harun akha, ana magana wani Haruna ne daban. Wa dhukira lana, Imam Qatada yace an ambato mana radiyallahu anhu annahu shay'a jarabatahu yawma mata 40,000 kulluhum yusammuna Harun bin bani Israil, yace an ba mu labari shi wannan Harunan saboda kirkinsa a lokacin da ya rasu mutum 40,000 suka tafi jana'izarsa saboda ainihin tsananin kirkinsa. To abinnan malam ya mana ishara lokaci yayi, amma akwai gaba da kammala ba. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arara zuwa gobe za mu kammala sai mu daura insha Allah. Idan akwai tambaya sai a gabatar da ita insha Allah.
Wannan shi assalamu alaikum. Ana da Allah muna so a yi amfani da wannan damar takaice a mana bayani menene itikafi, sannan yaushe ake shiga yaushe ake fita ne ke bata itikafi, ne ke gyara shi da abinda da ya shafi itikafin.
To itikafi ma'anarsa al-lubu ko al-hafs ko al-wudu, zama daga wani mutum da kuma niyya. Ba a shiga itikafi sai an yi niyya, sannan ba a yi itikafi sai a masallaci, masallacin kuma na Juma'a, saboda in sallah ta yi dan adam shi kenan yana cikin masallaci. Sannan karancinsa yini ne da kuma ainihin dare, amma yawancinsa wato kwanaki guda goma. Kuma itikafin ba sai lallai cikin azumi ba, ko da wani wata ne wanda ba azumi ba ana iya yi, domin ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba yin itikafi a goma ƙarshen watan Shawwal. Don haka a cikin kowane irin wata mutum yana iya yin itikafi. Sannan kuma maza da mata suna yi, don matan Annabi alaihi salatu wassalam sun kasance suna yin itikafi. Sannan lokacin da ake shiga itikafi, hadisi Muslim ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance in zai shiga itikafi yakan shiga ne bayan sallar asuba. In yi asuba shikenan sai miƙe ya shiga. Amma a imma guda hudu, Imam Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Abu Hanifa rahmatullahi alaihi sun ga babu laifin mutum yana iya shiga bayan la'asar kaman yanzu kafin rana ta faɗi, domin yanzu an in magariba ta faɗi za a shiga dare na 21 kenan, daren talata kenan ko. To sai mutum babu laifi yanzu yana iya shiga ainihin bayan la'asar yanzu kafin rana ta faɗi, sun ga halaccin haka shikenan sai ya kawara. Sannan abin da ake so mai itikafi ya shiga su da shi, yawan karatun Qur'ani, yawan azkar, zikirin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan yawan nafilfili musamman a sunanin rawatib. Waɗannan sunnoni abinda nafilfili guda 10, wannan da sai yake cewa duk mutumin da ya lazince su Allah zai gina mishi gida a cikin gidan aljanna. Biyu kafin sallar asuba, hudu kafin azhar, biyu bayan azhar, biyu bayan magariba, biyu bayan ainihin da yake da sunan Ishaq. Sannan ko da karatun ilimi ne, amalikiya makaruni ne ka zo da littafanka da ilimi ka dinga ainihin karantawa a cikin masallaci bayan ka shigo itikafi. Kawai aikinka ba a fi wuce waɗannan, yawan karatun Qur'ani, yawan zikiri, yawan ainihin nafirfiri. Sannan abinda ke bata itikafi mu'amalanta mutum misali yana iya yiwuwa ko kuma ka fita. Yanzu da za ka shigo itikafi sai labari isan maka cewa mahaifinka ko mahaifiya ko wani naka ya rasu. To in ka fita wannan ya lalace yanzu sai ainihin ka sake jaddada niyya. Amma ba zai yi bane ka fita don uzurinka kaman bayan gida, wanka misali, janaba an taka sai ka ba ta warware ainihin itikafi sai ka yi wanka kawai. In dai ba ka je ma iyali bane da yinin itikafi ko kuma a cikin itikafi don ka yi janaba wanka kawai za ka yi shikenan bai warware shi ba. To waɗannan abubuwa a takaice. Sannan lokacin da ake fita, ana fita ne in an sanar da cewa an ga ainihin wato wannan sallah. Sai ka fita ba lallai sai ka kwana ba. Amma malamai a imma su sun buƙaci sun so cewa babu laifi ka ainihin daga nan kana iya wucewa filin yini. To duk wanda kai dai akwai yalwa a cikin al'amari ko ka fita ranar da aka ga ko kuma ka bari sai daga idi ka wuce gida duk wanda aka yi wannan shi ne. Allah muke fata kuma ya gatar da mu. To abinda muka faɗa muka yi daidai muna fata Allah ka ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, kowa cikin mu buƙatunsa na alkhairi Allah ka biya mata, waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i Allah ka yaye masu. Abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana, wanda muke iyawa Allah ka huwace mana. Marasu lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya, ‘yan kasuwa Allah ka yi kasuwancin su, masu aikin ofisoshi Allah ka taimake su, waɗanda ba masu da inda suka riga Allah ka taimaka masu su samu abin da za su kama. Masu neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da gininsa na gari. Manema aiki cikin musulmai cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da abin da zai zai musu alkhairi. Allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya. Wannan fitintinu da suka addabe mu Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana. Allah ka kawo ƙarshen fitinan nan. Waɗanda suke tsare a ko'ina ne Allah ka kwace su don tsarkin mulkinka. Mu da muke waje Allah kar ka haɗa mu da mutanen nan ya Allah. Su ma in masu yiwuwa ne Allah ka shirye su. Idan ba za su yiwu ba Allah ka yi mana maganinsu. Da karun sojoji da suke aiki don Allah don tsohocin ƙasa Allah ka taimake su. Allah ka ba su rinjaye. Allah ka murƙushe maƙiyansu. Waɗanda suka yi shahada cikin sojoji cikin musulmai Allah ka ji kansu da gafara. Allah ka kula da iyalinsu. Allah ka saba musu mafita. Ya Allah kar ka gayyara su. Allah ka ba su dalilin da za su riƙa ya zanto su rayuwa mai aminci. Ya Allah ka ba mu yara masu albarka. Yaran da muke haihuwa Allah ka ba su albarka. Ka ba mu yara masu tausayi wanda za su tausaya mana in ƙarfin mu ya ƙare. Wanda za su yi mana addu'a lokacin da muke ƙaura. Waɗanda suke kan gwiwa mata Allah ka sake su lafiya. Masu neman haihuwa Allah ka ba su ya'ya nagari. Waɗanda kuma suke da ya'yaye Allah ka taya su kulawa da su. Waɗanda aka jarrabe su da fantarewan ya'yaye Allah ka shirye su. Ma'yan mata da samari cikin musulmai waɗanda suke shiga wata sabgawa wacce yake ba ta da kyau Allah ka shirya mana su. Allah kar ka an shirya rayuwarsu akan wannan lalacewa. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka kare mu sharrin gobara. Allah ka kare mu sharrin ambaliya. Abinda muke iyawa Allah ka kuwace mana. Wanda ba za mu iyawa Allah ka iya mana. Duk mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi. Wanda ya addare mu Allah ka addabe shi. Wanda ya hura mana wuta Allah ka hura mata. Duk mutumin da yake sakisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa. Wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa. Duk mutumin da yake da yunkurin hura wuta Allah ka sa ta cinye ta. Ya Allah wanda yake kokarin ganin bayan mu Allah ka maida shi na baya da dangi sai dangi sun ci su bayi. Waɗanda suke da hannu cikin wannan tashin tashina yadda suka maida mutane ƴan gudun hijira Allah ka maida iyalansu ƴan gudun hijira. Yadda suka raba mutane da mahallinsu Allah ka raba su iyalansu da mahallinsu. Yadda suka jefa mutane cikin fitina Allah ka jefa su cikin fitina. In ƙarfi suke takama da shi Allah ka raunata su. Idan ɗan lafiya ce Allah ka jefe su da fitina. Idan kuma ainihin dukiya ce Allah ka jefe su da talauci. Ya Allah in ba za su shiru Allah ka jefe su, in ba za su shiru Allah ka mana maganin su. Da kama su kamo irin na Adawa da Samudawa da mutanen Annabi Shu'aib. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.